أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيام الله سبحانه وتعالى بودي هذا كم هو نلقى شيء نجي جودة ولا نتافي مع البركة الجمع بين السيهيني نايا حياة ابن عبد العزيز علي حياة أيوة إذن الله زامن شيء جودة بابي نجوا من جوا كتاب الحدود أيوة زامن شيء جودة كتاب الأقضية كتاب الأقضية بابي نوند شيء حكم شيء جمدا كتشا كتشا قضاء شيء alƙalanci malaka ta babu man qada lahu bihaqqin muslim, babi mai magana akan cewa wanda aka yi masa hukunci aka bashi haƙin wani dan uwan shi musulmi. An ummi salamata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babi hujratihi. Ummu Salma Hindu ibn Abi bint Abi Umayya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji khusuma, ya ji sautin fadace-fadace na al'umma, bibabi hushirati, a kofa ɗakinta. A wannan lokacin tana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗakinta, yana ɗakinta, yana ɓangarenta kenan. Fa kharaja ilaihim, sai annabi ya fita zuwa gare su. Fa qala innama ana bashar, annabi ke cewa ku sani cewa ni ɗan adam ne kamar ku. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, kenan nan yake cewa innama ana bashar, ni dan adam ne kamar kowa. Wa innahu ya'tini al-khasm, ana zo mana da alƙalanci, ana zo mana da hukunci. Wasu suna iya yin faɗa su so mana in yi rabo, in yi hukunci. Fala alla ba'dukum an yakuna ablagu min ba'd, tana iya kasancewa ɗayan ku yazo ya yi wani daɗin baki, ya yi wani iya magana, ya yi wani sanin ya kamata wurin magana. Fa ahasibu annahu sadaqa, sai in kwatanta cewa lalle shi ya yi gaskiya akan abin da ya faɗa, saboda lokacin da ya zo ya yi bayani mai kyau. Fa qadiya bidhalika, sai yi mishi hukunci. Fa qadiya lahu bidhalika, sai yi mishi hukunci akan haka, cewa shi ne muke da gaskiya. Faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin, duk wanda na yi mishi hukunci da haƙƙin dan uwan shi musulmi. Fa innama hiya qita'atun minan nar, ya san cewa wani kaso ne, wani yanki ne, wata tsoka ce, wani gungume ne na wuta. Falyakhudha aw yatrukha, ya amshi abinda ya ansa na hukunci ko kuma ya bar shi. Wani hadisi na Ummu Salma yana karantar da mu hukunci kamar haka, yana karantar da mu sa'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da kafin ya bada hukunci, ce innama ana basha, yace ni dan adam ne kamar kowa. Kenan wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, abinda kuka zo da shi, abinda na sani shine zan aiki da shi. Tana iyawa wani ya zanto ya yi ku, ya yi dan uwan shi dadin baki, in zo in yi hukunci da haka nan kawai ba shi ke da gaskiya ba. Mas'ala ta farko kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, mun fahimta. Sannan kuma sanin mu cewa duk wanda aka jingina da cewa shi bashar ne, shi dan adam ne, to wannan bawan Allah bai san gaibi ba, bai san abin da zai iya faruwa ba. Idan an inda annabi ya san gaibi, da dangawarku na san menene zan ci muku, da zawarsu annabi ya san wane nake da gaskiya, wane bai da gaskiya. Annabi ke cewa innama ya'tini al-khasm, yawanci ana zo mana da faɗa, in zo in raba, in zo in yi alƙalanci. Fala alla ba'dukum yakuna ablagu min ba'd, wani ɗayan ku za ya zanto ya yi wani. Mun fahimta. Saboda idan mutum biyu suka zo kana za ka musu hukunci, to ɗaya a cikinsu baka san wake da gaskiya ba, kana buƙatar ka saurari sautin kowa, ka saurari hujjar kowa, ka saurari bayanin kowa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya yi ma Ali da Ali zalim wasiya, ya ce idan za ka yi hukunci kada ka yi saurin hukunci sai ka saurari maganar kowa. wani hadisi ingantacciya tabbata annabi ke yi ba Ali da Abi Talib wasiya cewa idan za ka yi hukunci tsakanin mutane guda biyu kada ka yi sauran hukunci sai ka saurari magana kowa wannan shine alƙalanci ingantacci ka saurari kowa kada wani wanda ya kawo maka ƙara kai tsaye ya riga ya wanke ka ya riga ya dade ma baki ya riga ya lasa maka wani abu ga hanci da wancan ya zo baya da tacewa kai tsaye ka dade an dade maka baki mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya musu cewa ni dan adam ne ko iya zauwa wani ya mun dadin baki in fahimci shike da gaskiya nan kawo ba shike da gaskiya ba ga mai gaskiya nan wurin ni kuma an dauki gaskiya in bashi annabi ke cewa mu sani cewa duk wanda ya dauki haƙƙin wani yayi aiki da shi to ya san cewa wani gungume ne qita'atun wani gungume ne daga cikin gungumen wuta falyakhudha in mutun yana so ya dauka aw liyatrukha ko mun yana so ya bari ya san dai abin da ya ansa cewa ga abin da ya dauka wannan mas'ala malamai na tattauna kan mas'alar cewa idan mutun aka mai hukunci ba tare da gaskiya ba idan alƙali ne yake hukuncin ko da ba shike da gaskiya ba mana uwa ne ya zo ya kawo ƙarin wani uwa ke da gaskiya cikin su ga wanda alƙali yake mai hukunci sai ya anshi sai aka ba shi gaskiya ga wanda ke da gaskiya nan wurin ba a ba shi gaskiya ba kuma in aka bayyana cewa shike da gaskiya idan aka yanke hukunci malamai ke cewa alƙali yana da kaso daga cikin kasakashan matsalar da ta dauka da wancan ya dauka menene dalilin mu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alqubatu salasu masu alƙalanci guda uku ne akwai wanda za ya hukunci da gaskiya yana da lada akwai wanda za ya hukunci da ƙarya dan wuta ne akwai wanda za ya hukunci da abin da bai sani ba shi ma dan wuta ne abubuwa kenan alƙalan nan guda uku ɗaya ne kawai dan aljanna daya ya yi hukunci ne da abin da bai sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wuta ne akwai wanda ya san zuciya annabi ya ce dan wuta ne akwai wanda kuma me yayi gaskiya yayi annabi ya ce shine dan aljanna Allah ka kare mu Allah ka ba mu kai akata sai babu na gamban ke cewa babu kaulin ta'ala wa huwa aladul khisam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa min nas man yu'jibuka qawlu daga cikin mutane akwai wanda magana shi tana zaka ne ta burge ka ya yi dadin baki ya yi dadin baki in yayi da ka zo wurin in dai aka ce ana fada da shi to in yazo ya fara muku labari ya tsara alƙali ko sai kaga wannan mutunan shike da gaskiya amma wa huwa aladul khisam annabi ke cewa irin wa'annan to shine wannan ayat da Allah ke subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa aladul khisam babi mai magana kan cewa wa huwa aladul khisam an Aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza abghada ar-rijal idza inna abghada ar-rijal afwan inna abghada ar-rijal ila Allah aladul khisam Aisha take cewa mafi abubuwan da mutanen da Allah subhanahu wataala ya fi hushi da su sune wa'anda idan ana rigima aka kawo ƙara to mutumin da ke gushirewa ya ki yarda da abin da aka yanke hukunci ko kuma ya ki rabuwa ko kuma ya ki ɗaukar abin da aka yanke hukunci shine aladul khisam wanda ke da tsanani wurin in aka yi fada wanda ke da tsanani wurin in aka yi hukunci shi bai yarda taurin kai ke gare mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna abghad wanda ya fi kowa ala wazn af'al wanda ya fi kowa taurin kai wanda Allah subhanahu wataala ya fi hushi da shi abghad wanda ya fi hushi da shi daga cikin mazaje shine wanda idan aka yi hukunci bai karba hukunci yana juya baya bai yarda yana da taurin idan ana fada bai yarda bai karba hadisi ya tabbata hadisi ingantacce wanda mun karanta shi sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance duk wanda siffa ce wanda in aka same ta gare ka to wannan mai siffar munafiki ne kuma annabi ce tataccen munafiki mun fahimta daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zano ya cewa wanda idan aka idan aka idan
khasama fajara. Idan khasama fajara, idan aka zo ana raba su, kaga ya daidai da wannan aladdul khisam. Idan khasama fajara, shi in aka zo aka yi fada, aka yi rigima, ko kuma wata cicce ku ce wato ikhtilafi, wani sabani ya samu dawana dawani, to wannan nan shi yana daga cikin masu tauri wanda ba su karban daidai, ba su karban hukunci, ba su yarda da abin da yayi fajirci, ya ki yarda. Wa idza khasama fajara, mun fahimta wannan hadisi ingantacce ne, yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Kenan mafi hukuncin da mafi mutanen da Allah subhanahu wataala ya hushi da su, to wa'anda idan ana fada ko kuma idan aka idan suka yi samu sabani da wani, to sun yi kowa tsananin fajirci, sun yi kowa tsananin juya baya, sun yi kowa tsananin kin yarda da hukunci. Babi na gaba kace albayyinatu ala almudda'i wal yamin ala mudda'a alayhi. Babi mai magana akan cewa albayyinatu ala almudda'i, dalili ko hujja ko shaida, idan mutane guda biyu suka kawo ƙara wajenka, to wanda ya kawo ƙara na harko, wanda yake jayayya ya jawo ya kawo ƙara, to sai a tambaye shi ya kawo hujja, ya kawo bayyina. Mun fahimta? Shi kuma wanda aka kawo shi ƙara, sai ya kawo me? Sai rantsuwa. Wal yamina alal mudda'a alayhi, wanda shi aka kawo ƙaran shi, sai tabbata shi inkari yake, bai yarda ba abinda aka ce mai. An ce wani rigan nan da ke jikinka tawa ce, ɗayan ya ce a ba taka ba ce ba, sai a tsaye wurin alƙali. Idan aka je wajen alƙali, yanzu wane ne ke iƙirarin da'awa, wanda ya ce wannan tawa ce? Wane ne ke inkarin da'awa, wanda ya ce ba taka ba ce? Mun fahimta? To idan aka zo wajen alƙali, alƙali zai ce kai da kace taka ce, kai za a fara da kai, ka kawo mana hujja, menene hujjojinka na cewa taka ce? Mun fahimta? Hujjoji za ka kawo. Mutum ne aka kama shi, wane ya ce wane ne ya aikata kaza da iyali, shi kuma ya ce a'a bai aikata ba, aka kawo ƙara, kai sai mu ce kawo mana hujja, menene dalilinka da kake zargin shi? Mun fahimta? Shi kuma sai ya rantse cewa ba shi yayi ba. Mun gane? Shi rantsuwa ce kaɗai kan shi, ba mu buƙatar hujja kan shi, ba mu buƙatar dalili, ba ya cewa a bari in kawo dalili wanda ke nuna cewa ba ni ba ne. Mun fahimta? Ba mu san dalilinka. Ni muke so ka rantse cewa kana kariyar kanka, ba kai ba ne. Mun fahimta? Shi kuma wanda ya ce kai ne, sai mu ce shi kuma ba mu san rantsuwar shi. Ni muke so dalili muke son ka kawo, hujja muke son ka kawo. Mun fahimta? An abi mulaika ibn abi mulaika an ibn abi mulaika radiyallahu anhu, anna imra'atani kanata takhzilani min fi baytin fa kharajat ihdahuma wa qad afda bi ishfa min kaffiha. An ibn abi mulaika yake cewa wasu mata guda biyu sun samu sabani, kanat takhrizani, sun kasance tololi ne, al-kharz, asalin kharz da ake amfani da shi mutuna abinda ebo abin dabbabin gona, yana ɗanyen shi. Mun fahimta? To nan wurin sai aka amfani da wannan kalma, kana ta takhrizani, sun kasance suna aikin tololi, su biyun matan ɗinki suke yi. Mun gane? Fil baiti, a gidajen kowace ce take aiki. Fa kharajat ihdahuma, sai ɗaya daga cikin su, wa qad afda bil ashfa, ukhiza wa qad unfiza, sai ta dauko me? Ta dauko wani kaso daga cikin kayan tiluni, kuma almakashi ne, kuma me kamar zamanin mu na yanzu, so kuma wancan zamanin wani abu ne, ba yadi ba, ba abinda ake aikin tailan da shi, sai take ikrarin cewa na ta ne. Fadda'at ala al-ukhra, sai take ikirarin tana ganin cewa waccan ɗaya take ganin cewa a wancan abin nawa ne. Farafa ila ibn Abbas, sai suka daga hukunci zuwa ga ibn Abbas. Faqala ibn Abbas, sai ibn Abbas yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law yu'dhan nas bi da'awahum la zahaba dima'a qaumin wa amwalihim. Ibn Abbas yace ku saurara ku shi, annabin Allah ya faɗa cewa inda kowa zai yi ikrarin abinda ake tare da ake yi, duk abinda ka faɗa kace wannan nawa ne, aka yarda cewa naka ne, duk abinda ka faɗa cewa wani shine yayi a kaza, aka yarda cewa yayi din, duk abinda wani yazo yace an sace mai, muka yarda eh wannan shine sace mai, to da an rika hallakar da wasu bayan Allah ba tare da haƙi ba, da wani ya kashe wani mun gane ba tare da haƙin shi ba mun gane, sai Allah subhanahu wa ta'ala suka ce lakinnal bayyin ta'ala mudda'a, sai dai hujja tana nan ga wanda yayi bayyina ala mudda'a, hujja tana nan ga wanda ya kira, ga wanda ya ɗaukaka ƙara, wal yamin ala man ankara, sannan rantsuwa tana ga wanda shi yayi gardama. Wannan baiwa Allah ana cikin tsinki, ana cikin gida, ta hito za ta yita da wani abu, wannan tace ba naki bane, wannan tace nata ne, sai aka kawo ƙara wurin Ibn Abbas, sai ya ce shi ba yake masa hukunci ba, sai ya ce ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lahu da nasu bid'awahum la zahaba dima'a qaumin wa amwalihim, da wasu sun tayi duke da jinanan wasu, da sun halakar da wasu, da sun kace wasu, ko kuma su dauke duke wasu tayi da ita. Zakiruha billah, sai Ibn Abbas ya ce ku je ku yi mata wa'azi, zakiruha billah, ku je ku mata wa'azi, ku karanta mata ayoyin Allah, wa qara'u 'alayha, ku karanta mata hukuncen abubuwan da ya halitta ga dan Adam da abin da bai halitta ba, ku karantar da ita, ku ba ta tsoro, ku yi mata tahdiri cewa duk wanda ya dauki haƙƙin wani ba nashi bane ba, to ya sani ranar alkiyama sai ya zo da shi. Ibn Abbas ya ce ku mata wa'azi, ku karanta mata innal ladzina yashtaruna bi ahdi Allahi wa imanihi thamanan qalila, ku karanta mata wannan aya, duk wanda ya tayi wani alƙawari wanda Allah ne ya alƙawari cewa wanda ya abu kaza ba nashi bane ya dauka, wanda ya saida imanin shi ya saubata, wanda ya saida rayuwar shi ya ansu hallaka, kenan wannan a karanta mata wannan aya, a gaya mata cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyama wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim, a karanta mata wannan aya, fa zikruha, sai suka je suka karantar da ita, wa i'tarafat, sai ta yarda cewa ta karfa wannan kayan ba nata bane. Kaga Ibn Abbas tsakanin mata ba ya zo wai, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙali ne na kowa da kowa, ana kawo mashi alƙalanci na miji da mace, ana kawo mashi alƙalanci na bayahude da banasari ko kuma yahudawa, kamar da muka karanta satin da ya wuce, ana kawo mashi alƙalanci na mace da mace, kuma ya yanke hukunci, to shi Ibn Abbas an kawo mai wannan hukuncin ba abinda za a iya cewa, sai dai kawo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ku yi musu hukunci da abinda Annabi ya faɗa, ku karantar da ita, ku mata wa'azi, ku mata nasiha, in ta karɓa alhamdulillah, in bata karɓa ba menene hukuncinta, ta saba ma Allah, in ta tabbatar da tana da gaskiya ta karɓa, a karantar da cewa duk wanda ya anshi haƙƙin wani ya sani cewa wata qita'atun minan nar ce yake ansa, mun gane, akai mata wa'azi ta yarda. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yake cewa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yamin al-bayyinatu 'ala al-mudda'a 'alayhi, al-yamin ala mudda'a alayhi, rantsuwa tana nan ga wanda aka kawo ƙara, idan mutane biyu suka zo za ka musu hukunci, shi wanda kamar yadda muka faɗa cewa wanda ya zo na farko, abinda muke nema gare shi kawai ya mana ya kawo mana hujja cewa wannan abun, wannan ikirarin da yake, wannan ƙaran da ya kawo ba mu hujja, mun fahimta, haka Allah subhanahu wataala yake hukunci, mun fahimta, wanda ya zo da ƙara shi ake fara tambaya, kawo hujjar da kake nuna cewa wannan abin da ka faɗa kai ke da gaskiya, shi kuma wancan ya ce a baya da gaskiya, sai mu ce to kai kuma rantsi don mu tabbatar da abin da ka faɗa gaskiya ne. Babi hal yuqdi al-qadi, babi mai magana cewa shin mai alƙalanci au mufti au yafti wa huwa ghababan, yana iya hukunci, yana mai hushi, hal yuqda al yaqdi al-qadi, mai hukunci zai iya ko kuma ka juya ka bar shi da yawo
kana hali ya qadi shi zai iya hukunci aw yafti ko kuma zai iya bada fatawa wa huwa ghadban yana mai hushi annabi bakara radiyallahu anhu qala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqdiyanna ahadukum bayna isnayn wa huwa ghadban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada dayan ku ya saki yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu wa huwa ghadban yana mai hushi kenan ba hukunci ba alƙalanci mutane na hushi shi mu hushi menene hushi menene hushi hadisi ya tabbata cewa hushi wata wani garo shine dan adam shi dan ke samu mutun cikin zuciya wani garo shine shi dan ke samu mutun cikin zuciya wani sai ka sa mishi sai ka hasala shi ya hushi kuma Allah ya taimake shi ya hikarin shi dan ya hikarin makirci shi dan ba zai aikata abin da ake tunani bai zai aikata wani kuma Allah subhanahu wataala bai bashi wannan hikima ba da ya hasala zai aikata komai zai aikata shi yasa ba a hukunci bai tsakanin guda biyu mutun na hushi ba a saki mutun na hushi ba a kaza mutun na hushi wannan da ana nuna mana cewa mu ladabtu mu zanto da akhlaq wanda in kana cikin hushi ka sassauta hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda hushi ya dauke shi ya hasala to ya arwalla mun fahimta idan kai arwalla abubuwan nan za su sassauta kenan ba hukunci tsakanin mutane guda biyu wa huwa ghadban ibnu usaymin yake cewa hushi kala uku ne hushi na farko lokacin da yana harko idan mutun ya hushi a wannan lokacin farko harkon hushi akwai wanda tsaka tsakiya yayi nisa akwai wanda kuma ya nisa bai jinkira mun fahimta ibnu usaymin yake cewa harko idan mutun ya hushi ya alƙalanci ya hushi alƙalanci a wannan lokacin alƙalanci yayi ya dogara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da za a mai tambaya zai hasala za mu karanta hadisi nan gaba za a mai tambaya za a mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasala kuma ya hukunci a wannan lokacin mun fahimta idan mutun yayi hushi ya kai tsakatsakiya martaba ta tsakiya da ta ƙarshe wannan lokacin ba a hukunci ko ya hukunci wannan lokacin ba karɓaɓɓe bane ba mutum ba ya hukunci a wannan lokacin idan yayi nisa ya kai wannan matsayin mun gane sai babi na gaba malaka sha babu ajrul hakim idza ijtahada fa asaba aw akhta babi mai magana akan cewa alƙali idan yayi hukunci sai yayi ijtihadi akan abin da yayi sai yayi daidai to yana da lada ko kuma yayi kuskure al-amr ibn abi as radiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani idan mutun yayi hukunci alƙali yayi hukunci yayi kokari yayi ijtihadin shi thumma asaba sannan sai daidai da abin da ya fada abin ya zo daidai falahu ajrani yana da lada guda biyu wa idza hakam fajtahada idan yayi hukunci sai ijtihadin shi summa akba sai kuskure falahu ajrun yana da lada guda daya mun fahimta kenan alƙali hukunci za a zo mai babu hadisi babu aya bai mas'ala bata zo da hadisi ko aya ba yaya zai sai ya kawo kokarin shi wannan hadisi ya tabbata mun karanta baya mun fahimta Umar dan Khattab an zo mashi wata baiwa Allah ta zo mashi mijinta ya bace mun karanta wannan kisai mijinta ya bace sai Umar dan Khattab ya ce mata ki je ki zauna ki yi zaman shekara hudu in kika yi shekara hudu sai ki dawo babu hadisi babu aya wanda ke bada mas'alan al-mafqud mas'alan wanda ya bace Umar dan Khattab ya ce ki je ki yi shekara hudu ki dawo taje sai shekara hudu ta ƙara dawowa yace to kije ki idda cewa ya rasu kaga na ijtihadi ne Umar yayi mun fahimta to alƙali idan yayi hukunci yayi ijtihadi sai daidai falau ajrani yana da lada guda biyu mun fahimta idan yayi sa in yayi kuskure to nan kuma yana da me yana da lada daya wani alƙali ne zai ijtihadi kuma
yayi daidai kuma ya samu lada, wai ya kuskure ya samu lada daya, wani alƙali ne? Nan dole sai an yi tambaya, wani alƙali ne? Dan saboda hadisi ya tabbata, mun karanta hadisi dazu, annabi ke ce al-qudatu salas, masu hukunci guda uku ne. Akwai wanda za a yi hukunci da abin da bai sani ba, kafi kuskure za a yi, aka ce kuma yana wuta, ko ba haka bane ba? To nan wurin gaya ya yi ijtihadi, yanzu wannan ba ijtihadi bane aka ce yayi ya samu lada, shi kuma wancan da yayi da abin da bai sani shi ma ba ijtihadi bane ba, kuma annabi ya ce yana wuta. Mun gane wannan hadisin ko mun gane ba? Ya za mu hada wannan hadisan guda biyu, ya za mu hada wannan hadisan guda biyu? Na'am, na'am. Yanda yake wanda yake, na'am, ba da tsaran shi ba. Na'am, na'am wala. Wani alƙali ne wanda in ya can hadisi ya tabbata cewa wanda ya yi hukunci da abin da bai sani ba zai shiga wuta? Nan kuma aka ce wanda ya yi alƙalanci da kuskure zai shiga wuta. Alƙali wanda in ya yi kuskure, wanda yake aiki da aya da hadisi, ba wanda ke gaskiya ba, a wanda ke aiki da mai ijtihadi, wanda zai yi ijtihadi da aya da hadisi, mun fahimta? Wancan kuma bai sani ba, an kawo mai hukunci bai san ko me za ya cewa ba, ya yi hukunci, ka ga me za ya yi nan wurin, ƙarya ce za ya yi, mun fahimci abin da ke akwai? Amma sai aka kawo mana misali, ni mufti ne, sai aka tambaye ni mas'ala, bin taɓa karanta wannan mas'ala ba, in ce Allahu a'lam, shikenan ba ni ijtihadi nan wurin, mun gane? Ba ni ijtihadi. Amma mai ijtihadi wanda yana da nassi, wanda ya taɓo wannan abun amma ba a yi hukunci kan wannan ba, sai ijtihadi kan wannan nassi, mun gane? Ka mana tambaya ba ni da aya ko hadisi wanda ke ba da ainihin wannan mas'ala, amma akwai mas'ala mai kama da ita, mun fahimta? Sai in yi ijtihadi, in aza wannan mas'alar ga wannan aya ko hadisi, wannan nassin, kenan ka ga da ilimi na ijtihadi, mun fahimta? Shi kuma wancan bai sani ba ya yi hukunci, kenan dole ya ba wani wanda ba haƙƙin shi bane ba, ya ba mai gaskiya, ya ba mara gaskiya gaskiya saboda bai sani ba. Annabi ke cewa wannan yana cikin wuta, mun gane bambancin su? Wannan ijtihadin da za yi sai ya yi kuskure, ijtihadi ya yi akan nassi, akan ilimi, ala basiratin, akan tunanin shi da ilimin shi Allah ya bashi, mun gane bambancin su? Wannan hadisan guda biyu za su iya shige ma cikin juna, ka kasa warware su. Wancan da ilimi ya yi ijtihadi shi, wannan kuma a hukuncin da bai sani ba, ko mufti ne aka tambaye shi zai ce bai sani ba, saboda bai san hukunci kan wannan, bai taɓa karanta wannan mas'ala ba, sai ce bai sani, mun fahimta? Na'am mala. Na'am, na'am. A malikiya ne, na'am, na'am. Idan suka tsaya kan malikiya kaɗai, suka yi hukunci kan malikiya kaɗai, yayi, mun fahimta? In akwai wani saɓanin a yanzu muna a wannan a Afirka ta wannan ɓangaren, malikiya muke aiki da shi, mun fahimta? Idan ya maka hukunci da malikiya, in kana da hadisi ko kuma akwai hadisin da ya saɓa wa malikiyan nan, to nan wurin sai mu ce malikiya ta faɗi, mun fahimta? Amma ba mu da misali, ijtihadi ne, alƙalanci ijtihadi ne, kowa ƙoƙarin shi ne yake kawowa, inda yana da aya ko hadisi bai tsaya ma ya magana malikiya ta ce kaza, mun fahimta? Sai ya ce Allah ya ce kaza. Na'am mala. Ta ganin cewa nan babin da muke karantawa cai alƙali ko mufti, kenan dole mu haɗa su kan magana. Shi mufti in za a yi hukunci zai magana ne da abin da aya ko hadisi ta ce, shi ma alƙali dole ne farko abin da za a fara aiki da shi aya ko hadisi, in bai sani ba ne za a yi guba ne, a'a ba magana ta ba, za a yi ijtihadi, shi ma mufti in babu aya ko hadisi mufti za a yi ijtihadi, za a yi kenan a wannan mas'alai ta alƙalanci babu bambanci tsakanin mufti da alƙali misali wani guda biyu sun su wannan mukhasama ne hukuncin alƙali kenan shi kuma na abin da ya shafi addini mun fahimta kamar tambaya abin da ya shafi addini wannan ba ake alƙali bane alƙali ba da ta cewa cikin wannan mun gane bambancin mun gane bambancin malam mun gane na'am sai babi na gaba baba hal yakumul hakim bil qara'in shin alƙali zai iya hukunci da qarina menene qarina alama da ke nuna cewa wannan mutumin yana da gaskiya mun fahimta na'am ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abi hurairah yake cewa naji manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata gare shi yana cewa kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma wasu bayan Allah guda biyu mata suna da ƴaƴa guda biyu ja'a dhi'bu fa zahaba dibil ihdahuma sai kura ta zo kalke ci yazo ya cinye daya daga cikin ƴaƴan guda biyu mace ce guda biyu ko ce ci tana da jaririnta to sai kura ta zo ta dauki daya daga cikin ƴaƴan nan guda biyu mun gane fa qalat sahibatuha sai daya dake tare da ita di dauwai mace ce guda biyu daya aka dauke mata inna ma zahaba bidliki sai daya tace an dau danki ne aka dauka ba dana ba wannan da aka bari shine dana wa qalatul ukhra sai daya tace inna ma zahaba bidliki sai tace a danki da aka dauka ba dana ba suka samu sabani mun fahimta fatahakama ila daud sai suka kai kara zuwa daud alayhi salatu wassalam faqada bihi lil kubra sai ba babbai karama da babbace sai ba babbai yace danke babba dauki danki wannan kuma ke karama ai hakuri fa kharajta ala sulaiman bin daud sai suka samu sabani suka ga wannan hukuncin bai musu ba sai suka kai wajen annabi sulaiman fa akhbaratahu sai suka bashi labari fa qala ituni bisikin ashquhu bainahuma sai sulaiman alayhi salatu wassalam sai ce ku zo mana da wuka in yanka shi in raba muku tunda kun yarda hukuncin muku yarda shi ba dai an cinye danta wannan ta ce na waccan ne wannan ta ce na waccan ne aka dauka to ku zo mana da wuka in yanka dan fa qalat as-sughra sai dai tace la taf'al yarhamukallah yace Allah ya makarhama kada ka aikata haka ko ibnuha ba ta kawai nayi hakuri dan ta ne fa qada bihi lis-sughra sai ya ba karamai karamar da tace na yarda ba ta dan ta ne sai kuma ya ba karamai me yasa ya ba karamai eh qarina ya duma wace irin qarina ce nan wurin na eh a tausayin saboda ya gano cewa wannan baiwa Allah tana da tausayi alama wannan ya nuna cewa danki ne mun fahimta ita kuma wanda da tai shiru aje a yanka din alama cewa wannan ba danta bane in da danta ne ba ta yarda a yanka mun fahimta wannan tsakanin annabawa guda biyu annabi Dawud da annabi Sulaiman wace gaba dukkan su annabawa ne annabi Dawud shi ke gaba to amma kuma ya yi musu hukunci bisa yarda suka kai wajen annabi Sulaiman nan malamai suka ce ya annabi Sulaiman Allah ya bashi kaifin tunani da hange fiye da annabi Dawud mun fahimta dukkan su annabawa ne a cikin annabawa Allah subhanahu wataala zai ba kowa hikima irin tashi amma akwai wanda Allah in ya bashi hikima za ganin cewa ta sabon banda tawani dukkan su kuma Allah subhanahu wataala ya aiko su zanto annabawa wannan dane wannan mahaifi ne sai kaga Allah ya ba wannan dan kaifin tunani da basira fiye da abinda mahaifi zai hangowa wannan hadisi ya tabbata hadisin Abdullah bin Umar mun karanta kissa Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya kalma ta ice ta tin kowa sai ya shiru ba wanda ya sani Abdullah bin Umar yake cewa a wurin nan akwai Abubakar da Umar da Usman mayyayin sahabbai da sunana yake cewa sai fawaka a fi kalbi sai zuciyata abun ya hado ga zuciyata cewa wannan ita ce sunanta kaza mun fahimta to amma bai fada ba sai bayan sun tai gida shi da mahaifin shi sai yake bashi labari cewa lokacin da annabi wannan tambayi wannan kalmar ta zo mini amma abin da yasa ban fada ba na ga sai sai Umar dan Khattab yake cewa ma yamna'uka an ta aminene harko hadisin me ya hana ka ka fada sai Abdullahi bin Umar yake cewa ra'aytuku ma lam takallamani muna gan ku ba ku yi magana ba fakarihtu an atakallam sai naji kyamanni in yi magana fakarihtu an atakallam sai naji kyamanni in yi magana Abdullahi Umar dan Khattab yake cewa la an takuna qultaha ahabbu ilayya min umrin ni'am ka fade ta a wannan lokacin ya fiye mana duk wasu abubuwan da za ni tarawa na ni'imomin duniya ka gano wurin ya ji dadin ne a ce dan shiga ya san abu kaga dani Abdullahi Umar dan shi amma a wurin Allah ya bashi basira ana yin tambaye kai tsaye Allah ya yi shi ya same gare sai ya ji dadin wannan Abdullahi Umar dan Khattab ya ji dadin a ce dan shi ya faɗi wannan kalma gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta almuhim wannan hadisi yana karantar da mu mas'ala cewa alƙali yana iya hukunci da ƙarinar da ta bayyana gare shi ƙarina ta iya bayyana alama ta bayyana gare ka cewa wannan shike da gaskiya wannan shine ba da gaskiya mun fahimta kaga na Annabi Sulaiman sai ya ce a zo da wuka a yanka dan a raba muku tsakanin ku ai ba yanka zai ba saboda ba zai kashin kai ba ya san cewa man yaqsilu mu'mina muta'aminan fajza'uhu jahannam annabin Allah bai saba ma Allah masumi ne amma danya auna shi ne alƙali yana iya wannan danya auna me danya auna waki da gaskiya cikin ku akwai al'abuwa da malamai ke cewa cikin al-qada yake cewa ka ba wani tsoro dan gaskiya ta bayyana mun fahimta ka iya mashi wani tarku dan ka bashi tsoro ya fada gaskiya yadda take mun fahimta ina ya halitta alƙali in ya ga babu nasi babu abin da zai hukunci yayi hukunci da ƙarina alama wanda ke nuna cewa wani shike da gaskiya ƙara Abu Huraira yake cewa wallahi inni in samitu bisikin illa yawma izin yake ban taba jin kalmar sikin ba sai wannan lokacin wa ma kunna naqu illa mudiya mu zamanin mu mudiya kawai muke cewa ma'ana kalmar sikin kalmar ta larabci kuma ta asali mun fahimta amma ammiya ba haka suke cewa ba mun gane cewa Abi Huraira yake cewa wa ma naqul illa mudiya su suka sani mun fahimta sai babi na gaba babu islahil hakim bainal mutakhasimaini babi mai hukunci cewa alqali ya tasawta ya salahanta ya yasulhu tsakanin masu hada guda biyu Abi Huraira radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له وان باو الله يا سي هيلي يا سي جدا عقار yana daukar kalmar gida wanda ake zauna ciki fawajada الرجل الذي اشترى العقار في عقاره حرة جرة من ذهب sai ya samu cikin abin gidan da ya saye ya tona a cikin alƙashi ya samu wani dauri wal qulli na me na azrfa faqala lahu allazi ishtara al iqar sai wanda ya sayi gonai wanda ya sayi gidan khuz zahabaka minni dauki wannan zinarin da na samu wannan azrfa dauki taka ce inna ma ishtaraitu minka al ard ni kawai hilin gidan na sayi gida ne kawai na sayi ban sayi azrfa ba walam abta minka zahab bin sayi za a zinari gidan ka ba wa allazi lahu ard shi kuma wanda ya sayi gonai inda yadda ya sayi da hilin ya sayi da gidan inna ma bi'tuka al arda wa ma fiha ni na sayi da maka gona ne da abin da ke ciki fata kama ila rajulin sai suka kai kara zuwa wani bawan Allah fa qala allazi tahakama ilayhi sai wannan bawan Allah wanda aka zo aka kawo kara wurin shi yace alakuma waladin cin kowa yana da da cikin ku kala ado ma daya ce ni guda mu yace ina da da wa qala al akhar li shariyatin ni ina da yarinya qala an ki hul gulam al shariyata kaje a aurar da wannan yaron wannan yarinyar wa anfiqu ala anfusihima, ku je kuma wannan zinariyan wannan kudaden ku je ku yi amfani da su wurin auren wannan bayan Allah minhu. Kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo kissa wannan bayan Allah guda biyu, wanda daya daga cikin su ya sayi gida, da ya shiga gidan sai ya samu dauri na zinari. Mas'ala da malamai ke bugawa kan wannan, in ka saye abu akwai wani ma'adin cikin abin da ka sayi na wane ne? Idan ka sayi akuya tana da juna biyu, juna biyun na wane ne? Idan ka sayi gona akwai hatsi ciki, hatsin na wane ne? Idan ka sayi killa akwai mangwaro ciki, mangwaron na wane ne? Mun fahimta wannan mas'ala da malamai suka tattauna. Wannan kuma hadisi ga ya karantar da mu cewa wannan bawan Allah ya zo ya maido mu wannan. Wannan yace a anaka ne, saboda ni na saida maka duk abin da ke cikin naka ne gaba daya. Yaga tsakanin su kowa na bayayya ba mai ansa. Wannan yace bai halitta gare ni ba tunda ni gida kadai na sayi. Kai kuma kace a duka ni da na saida ma gida ai duk abin da ke cikin naka ne. Mun fahimta. Idan na saida maka killa ai na san abin da ke ciki lokacin da zan saida ma. Mun gane. Idan na saida maka gona da damuna na san abin da ke ciki, ina gani zahiri ga yana. Mun fahimta. To idan na saida maka riga sai ka lalaba ka ji kuɗi ciki, ya za ka yi da wannan kuɗin? Mun gane masalai. Idan na saida maka riga sai ka lalaba ka shi kuɗi cikin rigar, ya za ka yi da su? Na mala. Na'am. Na'am. Sai kuka lalaba kuka yi kuɗi. Na'am. Eh. Na'am. Na'am. Aka kun faɗa min sai ce ku ɗauka. Yace an yi daidai kenan. Ba sai ka bari jikan da ke hannunka ba. Mun fahimta. To mas'alar da ke akwai nan wurin, malamai ke cewa idan abu ne boyayye ba wanda ya san da shi sai kai da ke da kayan. Kamar wannan wurin, kuɗi ne cikin gida da na sayi gida, kai kuma ka binne kuɗi cikin gidan. Tana yiwuwa kamance da su, tana ya kani ya yi mana sadaka, tana yiwuwa wasu ihtimalati dai masu kama da haka. Malamai ke cewa idan abu ne boyayye ba haƙƙinka ba ne ba. Mun fahimta. Dole ka maida shi. Yanzu wannan bawan Allah sai ya maido kuɗin ya ce ne ga kuɗinka ne gida na sayi. Sai ya ce a tahi. Ni na saida ma gidan da abin da ke ciki gaba ɗaya. Saɓanin misalin da muka kawo na gona, malamai duk wannan sun kawo shi. Na gona, na killa, na menene, duk abin da ke zahiri suka ce wannan abu ne zahiri. Kowa na gani. Amma abin da ke ɓoye kamar kuɗi cikin aljihu. Mun fahimta. Kamar gidanka ka ɓoye kuɗi, tana yawa kamanta da su, shi sai wajen bincike tana yawa gidan bai mai bai roshe shi, wajen tono za a fanda su yanzu sai aka kai ga kuɗi. To wannan ba haƙƙinka ba ne, sai ka sanar da mai shi. Eh? Na mai gidan asali ne, na mai gidan na farko. Idan abu ne zahiri kamar akuya mai juna biyu, wannan juna biyun naka ne. Kama yadda Laraba ke cewa ke yin fas shine akuya, in ana son ta yi kuɗi sai a je a ƙiban nonanta sai ya taru, sai ka je kasuwa sai ka saye ta haka. Idan ba a mutu wannan dama asalin nonanta ne, kai kuma sai ka saye, sai ka zo ka kama tsatsa na wane ne? Wannan abu ne da zahiri ne, wannan naka ne, da ka sai wannan naka ne shine arjahal masail, arjahal fil mas'ala. Idan kuma abu ne ɓoye, to dole ne sai ka sanar da mai shi. In ya baka, kamar yadda wannan bawan Allah ya ce, ka tai da kayan da komi naka ne. Mun gane. Shi kuma abin da bayan an sa, ba ya da natsuwa cewa ya halitta ya ɗauka. Ni in ni ne ka bani nawa ne. Mun fahimta. Na'am. Sai babi na biyu, kitabul nuquba, babi mai magana akan tsintuwa. Idan tsintuwa ta kuɗi ce, ta sha bamban da tsintuwa ta dabbobi. Mun fahimta. Za mu karanta mas'ala, idan kuɗi ne ka tsinta, menene hukuncinsu? idan dabba ce ka tunta me ya hukuncin ta babi hal ya khuzul luqta wala yadda wala yadda oha tada hatta la yakhuzha wala man la yastahiq kenan mutunan da ya cintuwa wala yadda oha tadi kada ya barta ta bace hatta la yakhuzha man la yastahiq kada wani wanda zai zuwa ya dauke ta cewa shi ba shi ya cancanta ba idan nayi tsintuwa kada in barta ta bace har wani wanda bai cancanta da ita ba ya zo dauka an Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam sa'al min qutata an tabbi annu sallallahu alaihi wasallam da mura tsintuwa fa qala irfaha ifafiha ka sanadda alamu ifaf wannan alamomi na da ya shahi wannan abu in mota ce ka faɗi lambarta mun gane wa yuka'iha da kuma kafasitanta in kuɗi ne ba za ka ce ka kaza bane ba sai dai ka faɗi wata siffa mun fahimta kara summa arrafa sana sannan sai kai ilani kai sanarwa ka jira hau mai ita ya zo tsawon shekara guda wasu ruwatin fa in sha'a sahibiha idan dan mai ita ya zo wa illa fa sha'anuka biha in ma na mai ita bai zo to kana ai amfani da ita wa fi ruwayatun wa kanat wadi'atan indaka sai zanto amana ce wurin ka amana ce wurin ka summa qala kaifa tara fi da'in fi dalatil ganam sai ba Allah ya kara tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kake gani game da dalatil ganam dabba wadda ta bace قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها سي انا بيش كدوكيتا فانما هي لك وانن تاكشي او لاخيك ان كن بك دوكا بتو تو وان دان اوانك شي وانا زاي زو واي دوكا شي او لذئب ان كما دان اوان ناك بي دوكا بتو كو زاي زو تا تشيني قال يزيد سي ازي يزيد يكي تشا وهي تعرف ايضا سي يزيد يي تنبايا شي ايتا ما سي اني سنروا ثم قال كيف ترى في داله الابل سي تنبايا كاكي غني غمدا ادان يزنتو راقومي ني يباتي قال وهي وثيره فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهته سي النبي صلى الله عليه وسلم يهشي يا ذا تمبوش تمبوي سن يوا wannan yazid yana tambaya cewa raƙumi shi ma sai an sanar ƙaran dabbobi shi ma sai an sanar faghadib annabi صلى الله عليه وسلم me yasa annabi صلى الله عليه وسلم yahushi wannan ruwaya ta nuna cewa yawan tambaya yasa annabi صلى الله عليه وسلم yahushi mun gane فقال دعها كاجي تورنكا فان معها خذاءها وسقاءها كبر تورنكا saboda dabban nan raƙumi shi yana tare da abincin shi wasiqaha da kuma abincin shi taridil ma tana ebo muka ruwa kan kazuwa rishiya taridil ma kana ebo muka ruwa da rishiya wa ta'kul ash-shajar kuma tana iya ci itaciya hatta yajidaha rabbuha as-sayd wa sa'sil itayazu kaga nan abubuwa ne guda uku wancan dalla aka ce kawai dalatul ganam batacin dabbobi nan kuma dalatul ibn batacin raqumi can kuma aka ce luqata kenan idan ya zanto abubuwa ne da kudi ko kaya su luqata ake cewa raqumi ko dabba su wannan bacewa ne suka yi shi yasa aka yi amfani da dalla mun fahimta su bacewa ne suka yi wannan ba yada su bane akai mai su ba yada su amma kudi ko kuma kiruluwa ko wasu abuwa wannan mai su bai san inda suke musu kenan yadawa ne wannan zaka siffantawa mun gane ya zaka siffanta su zan cince ka goma in ce maka in ce waye ya da jika goma kowa zai ce ta wace mun fahimta wai ma wanda bai ba ta shi bace ba shi yasa mai babi mallai yake cewa la ya'khuzaha man la yastahiq ka aje ta tayar da mai wanda bai cancanta ba yana iya zuwa dauka in ka ce waye ya da kudi sai a ce jika goma ne waye ya da to ba ka fadin komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka siffanta ta wika'aha summa arrafa sana ka fadi wata siffofi wanda mai ita hankalin waye ya da kudi kowa ya san kudi ne amma nawa ne nan kuma abun tambaya ne mun fahimta waye ya da kiluluwan mota waye ya da kiluluwan moto kaga wannan kas wani hankalin shi da ci ina wani amma kace waye ya duwa kai wannan baka sanar ba baka so a san mai ita ba mun gane da abun yake waye ya duwa baka so a san mai ita ba amma waye ya da selula gani to yanzu ka zo sai mu zauna wata kala ci wata kala ci mun fahimta amma in mana uka aso ake ka sanar da abun jinsin menene jinsin menene riga ce ko hula ce ko kiluluwa ne ko selula to yanzu mai ita in yazo sai ka mai tambayoyi yadda za ka gane tashi ci da karina mun fahimta amma in dabbobi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka aje su inda wajen ka da zanto amana har sai wanda ya sai mai ita yazo in raƙumi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ma saboda shi dabbobi ce aka in ma baka dauka ba to wani naka zai zo in ma baka zo ka dauka to akuya ko me take suna kura ta zo ta cinye kerkeci ya zo ya cinye mun fahimta yanan gara ma ka dauka ka tayar da shi amma aka ce ni ka aje shi amana wurinka mun fahimta wasi hadisi abi ubay bin ka'b radiyallahu anhu qala akhastu surrata 100 dinar ubay bin ka'b yake cewa na dauki wani tayari na kudi 100 dinar dinari 100 fa taitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai nazo annabi sallallahu alaihi wasallam fa araftuha hawl annabi sallallahu alaihi wasallam ka ta arifuha hawlan je ka witanarwa sai ta shekara kana sarwa sanarwa fa araftuha hawlan sai nayi shekara guda ina ba da cigiya falamma ajir man ya'rifuha bin samu mai ita ba summa ataituhu fa qala sai na kar dawa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci arifuha hawlan sai ka kara sanarwa sai kai shekara guda fa araftuha falam ajid sai nayi sanarwa bin samu mai ita ba summa ataituhu salasan sai nazo mishi karo na uku fa qala ihfaz wa'aha wa adadiha wa wiqaiha je ka aje wurin ka ka kiyaye wa'aha sufofin su wa adadiha da adadin su wa wiqaiha da jinsin ko menene fa in sha'a sahibiha idan mai ita yazo wa illa fastamti biha je kai amfani da shi fastamtatu falakituhu ba'd falakituhu ba'd ba'du bi makkah bayan na amfani da abun wata rana sai na hadu da mai shi a makkah to kaga ne ubay bin ka'b yake cewa yayi tsintuwa yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya za ya da ita wannan kawo kudi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai sanarwar ta tsawon shekara guda idan mai ita ya zo ka bashi idan bai ita bai zo ba ka ƙara sanarwa tsawon shekara guda har sau uku karo na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kiyaye sufofin su a takaice tsintuwa ba ta zamanto halaka gare ka ha abada tsintuwa ba ta zamanto halaka gare ka ha abada mun fahimta da wannan hadisi nasi gashi annabi ke ce mishi ka kiyaye komi da komi kaje kai amfani da shi amma ka kiyaye komi da komi na shi idan mai ita yazo ya fada maka sufofin ko ban shekara nawa ne zaka maida mai kayan shi mun fahimta amma ya halitta kai amfani da shi bayan kai sanarwa baka samu shi ba mun fahimta wannan mas'ala malamai ke bugawa akan mas'alan tsintuwar da zaka sanar da ita mun fahimta wasu malaman suka ce da abinda mai ita ba zai wayoyo gare shi ba da ka tsince shi ba sai kai sanarwa shi ba mun fahimta da abinda mai ita ba zai dawo gare shi ba da ka tsince shi ba sai kasancewa mai ita ba zai dawo ba gare ta ba sai kai sanarwa shi ba ya halitta kai amfani da shi mun gane kenan sun saggara abun ya zanto abu ne wanda karami ne mai shi ba zai dawo ba wasu malaman suka dogar da wannan hadisi suka ce nan lokuta aka ce ko ma menene kuma da wannan hadisi su ma wa'ancan suka dogara suka ce Ubay bin Ka'b ya siffanta tarin kudi kusan dinari 100 to duk abin da bai kai haka ba dan abu ne kadan ya halatta kai amfani da shi ba sai ka koma ga mai shi ba mun fahimta wasu malaman suka tsaya tsakiya tafsiri suka ce abinda kasancewa mai shi zai dawo ka rike shi sai ya dawo da sharadin kuma koda ya dawo nashi ne bashi za kai shi ma da wannan hadisin suka dogara mun gane abinda kasancewa mai shi zai dawo kaga tsakiya suka tsaya wancan sun ce in abu kadan karami ne kamar dala 5 dala 20 mai shi bai zai dawo ba ka dauka kai amfani da shi wasu malaman suka ce a ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kai sanar da shi shekara guda mun gane wasu suka tsaka tsakiya suka ce abinda ka san mai shi ba zai dawo ba wannan zaka yi amfani da shi mun fahimta inda za ya iya dawowa kuma zaka bashi kayan shi kuma yaushe ne mun gane saboda annabi ya ce ka kiyaye siffofin shi da jinsin shi da komai da komai kaya da dala 20 sai ka tahiyyar ka masallaci ka san cewa ba zaka iya dawowa ba kai neman dala 20 sai wani ya dauka ya je amfani da ita da wani ya dawo ya ce wa ya tsinci dala 20 a wannan masallacin dole ka bashi kayan shi ba haƙinka bane ba mun fahimta Allahu alam idan bai dawo ba kuma ka aje shi a wajen ka annabi ya ce ka kiyaye su kofin koma menene dala 20 ce ga sanin kowa ya santa da wani ya zo yana neman dala 20 ku bashi kayan shi sai babu na gaba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احدكم ماشيه امرئ بغير اذنه النبي صلى الله عليه وسلم كيتشا بهلتا غدايانكو با يا امفاني دا نونن دبو وان باو الله فاتار دا يا نيمي اذنشي با اي يحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزالته فليقتل طعامه shin dayan ku yana bukatar a zo a bude mishi shagon shi ko kuma makhzan din yanda yake aje abubuwan shi na dukiyar shi fato ku sarrafa zalatuhu a kariya kiluluwan da ake daure ka daure gidanka fayaqtul ne ko ta'amuhu ka kashe maka bata mishi abincin shi fa inna ma takhzun lahum duru'a mashiyatuhum li'ta'amihim fala yajlibanna ahadukum mashiyat ahadun illa bi iznihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama duk wanda kaga dabbashi ta tara nono a jikinta to dama abincin da ya bata ne kariya ce yake yi shi ma asusu ne yake yi kamar yadda shagonka kai ma kake aje kayanka kana asusu to jiri ɗaya ne fala yajlibanna ahadukum dayan ku kada ya saki ya eban mashiyat ahadun illa bi iznihi yayyo nonan dabban wani bawa Allah ba tare da izinin ta ba ka tare dabbobin mutane ka zo ka ebi nonan su ba nonan dabbobin shi ba tare da izini ba wannan mas'ala da Ibn Usaymin ke kahawa cewa wannan ya nuna cewa kada ka ayi amfani da abun wanda ka san cewa yana amfanarwa inda ba da izinin shi ba ka je gonan mutum ka ebi abun shi ba tare da izinin sa ba ka san wannan abun da ya noma da yana bukatar shi mun fahimta haka dabbar da gata nan tana yawo ka tare ta kawo ka ebi abin da ke jikinta bai halitta ba sai da izinin mallaka mun gane wannan hadisi yana karantar da mu kiyaye haƙin abun wani yana karantar da mu kiyaye haƙin abun wani misali mutum yana da killashi ya noma mangwaron shi lafiya lau ka gudare ƙarfi uku na dare ka je ka kirce mangwaron shi wannan haramun sata ce kai barawo ne kai mun fahimta idan ka ratsa killan mangwaron shi kana wucewa sai ka ga mangwaron da ya birge ka bai halitta gare ka ba ka iba in ba da izinin shi ba annabi ke cewa kada mutum ya ebi nonan dabbar wani ba da izinin shi ba kada mutum ya ebi nonan dabbar wani ba da izinin shi ba kada ka yi amfani da abun wani ba da izinin shi ba mun fahimta na'am wannan kaga za mu wannan hadisi inda akwai lokaci akwai masail kankan shi da abun da ka san ba naka bane ba za ka yi amfani da shi ba halitta ka yi amfani da shi ba sai da izinin mai shi mun gane sai babu na gaba da zamu karanta lokaci ya kore babu kitabu ziyafa babu wujubi ikramud dayf babu magana akan wajibin a karrama bako anan kuma ta bin amr radiyallahu anhu qala qulna ya rasulullah ukuba yake cewa ya rasulullah ya annabi allah innaka tab'asna fananzil bi qaumin kana aikem ya annabi allah muna sauka wajen wasu bayan allah fala yaqrawuna ba su karrama mu fala fama tara mu kake gani fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazaltum bi qaumin idan kuka sauka wajen wasu bayan allah fa amaru lahum bima yanbaghi lidayti idan suka zo ko kuka zo su kumarce su su ba ku abin da ya cancanta wanda ya daidai da abin da ya kama yanda kama na bako idan sun ba ku faqdiru idan sun ba ku karba fa illam inda su ba ku ba fa illam yaf'alu fakhuzu minhum hatta fakhuzu minhum haqqad dayn allazi yanbaghi lahum idan ba su ba ku ba ku dauki haƙin bakunta ko da ba su ba ku ba to kaga wannan hadisi yana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa idan ka sabka wurin baki ka sabku ku baki ko ka sabka wurin wasu al'umma ba su ba ku abun karramawa na bako ba to ku anshi abin da ya cancanta na bakunta haqqul diyafa mun karanta can wurin hadisi yake cewa ad-diyafa salas ayyam bakunta kwana uku ne mun gane hadisin dogo ne mun karanta cewa haƙƙin bakunta shine salas ayyam kwana uku ne za kai kana karrama bako idan bako ya zo gidanka bakin kwana uku ne kawai mun fahimta wata ruwa yake cewa diyaf salas ayyam wa yawmin wa layla da kuma kwana ɗaya da yinin shi mun fahimta wana wannan hadisi yana karantar da mu cewa haƙƙin bakunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar kiyama to ya girmama bako bakunta haƙƙi ne mai girma akan dan adam bakunta haƙƙi ne mai girma akan dan adam ta Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya karana imani da Allah da manzon shi da karrama bako mun gane iman da Allah da manzon shi da karrama bako girman haka yasa annabi ya karana da girmama bako da girmama makwabci wannan hadisi sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in ba dan annabi jibril ya kasance yana mana wasiya akan makwabci hatta tamanin ta ina tunanin cewa zai sa makwabci ya yi gadan makwabci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam jiro su ya kara nasu tare da haƙƙin diyafa da haƙƙin makwabtaka haƙƙin diyafa da haƙƙin makwabtaka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu Allahu a'lam na dan tsayin akwai tabbaci a tabbai amma tabbaci mu ne da addu'a lokaci ya ja ko mai hakuri mallan lokaci ya ja sosai abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladashi abinda muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jarawa Allah ka bi ku na kan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka 'ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk